بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا أجوز رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة سادوة أولا سافية تتلاتة يو عشرين دأوكو قوتا رمضان باهي جرم مزو صلى الله عليه وسلم daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda kuma ya dace da 2 ga watan 3 hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatu mar tafsirin alqur'ani mai girma idan ba manta ba a shekaran jiya mun tsaya ne a ƙarshen suratul qamar haka ne ko yau za mu tashi a farkon suratul rahman muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada na abin da muka karanta daidai ya gafarta mana inda muka yi kurakurai Allah ta'ala ya karba mana ibadunmu a yanzu malam Usman yake sanar da ni akwai wata baiwar Allah da take zama a nan ta samu karaya a hannu kusan wata dattijiya kusan kullun tana nan to muna addu'a Allah ta'ala ya bata lafiya Allah ya sa ya zama kafara sannan akwai malam Aminu wanda yake zama akan wannan kujeran wanda ciya man yake kai malam Yakubu kusan tun da muka fara karatu kullun yana nan a wani lokaci ma yakan jefa tambaya haka a cikin karatu a yana daga cikin in social media mu nan masallacin masu kokari shi ma ya samu jarrabawa na rashin lafiya a kusan fanka ne ta yanka mishi hannu da muna addu'a Allah ta'ala ya ba shi lafiya a jiya ma hannu ne ko a hannu ne ko ya sa subhanallahi to muna addu'a shi ma Allah ba shi lafiya Allah sa kuma ya zama kafara ne da dukkanin waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya da imani da wadata muna ci gaba da ƙarin addu'a ga wannan bawan Allah mahaifin abokin su malam Usman wanda yake halin yanki dinafin har yanzu duk da dai ana ta waya da su sun dai sauko yanzu sun ce tunda azumi ne su masu san darajar Ramadan a kawo 1800 Allah sauke 1800 sun ce musu ne ma da yawa ba saboda albarkacin Ramadan Allah ta'ala ya shirye su Allah ka mana ƙarshen wannan masifa a wannan ƙasa shi kuma Allah ya fito da shi cikin abinci Allah ya sa su ƙara ragewa kuma har ma su ce sun yafi su sallame shi dawo wahalan da ya sha kada ya isa azumi hannun yanki dinafin kai da kake gida ma ya ka kare ga zafin rana ga zafin Najeriya zafi biyu ko ba haka ba duk da dai kaman ku ba ku jin zafin Najeriya nan nake sannan akwai tun shekaran jiya akwai da suka rubuta takarda kowace ta rubuta mata addu'a yaronta yana shaye-shaye to Allah ta'ala ya yi in an yi addu'a kuma sai a dau matakai yawanci yan shaye-shaye akwai hanyoyin da ake bi a taimaka musu su daina waɗansu za ka samu frustration ne waɗansu rashin aiki ne waɗansu miyagun abokanai da dai abubuwa makamantan waɗannan a bi matakan gyara kuma a bi shi da addu'a musamman cikin azumi mahaifiyanta ta addu'a Allah ya yi masa wannan shaye-shaye Allah kuma ya shirye shi akwai wacce ta aiko da duk da tun shekaran jin aka bani takardar na san kudin yana wurin komanda ni nan ban sani ba ko 2000 ne ko 200 ne wallahi alam ta rubuce dai a kan ga sadaka dan a saka mijinta cikin addu'a Allah ya bashi lafiya mijinta ne bashi da lafiya kenan eh maman sa dai ba can da na tambaya yawa sannan kuma akwai wadanda suka rubuto suna sa su addu'a Allah ya ba su aihuwa Allah ba su aihuwa mai albarka to wadannan su ne abin da suke hannu sannan muna isar da ta'aziyya ga baban mu Alhaji Ibrahim Aliyu Mai Zare wallahi ka bisani da hajjas akwai yasta mace babba wacce Allah mata rasuwa a cikin daren nan waye wan yau yanzu nan ma kai jana'izan a masallacin medical center a babba ce sosai akwai kaninta abokin mu ne Dr. Abdulsalam wanda yake Ingila to muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mata Allah ya mata rahama muna isar da ta'aziyya ga shi kanshi da family shi gaba daya a madadin mu da kuma wannan masallaci mai albarka Allah ya mata rahama Allah ya gafarta dukkanin mamatan mu gaba daya a kai sai kamar yadda na faɗa zamu shiga cikin karatu zamu tashi a farkon suratul rahman suratul rahman ita ce sura da nawa qur'ani malam 50 da nawa gashi na nan ita ce sura ta 55 a cikin alqur'ani mai girma in ka dauko lissafi daga sama saboda malam bai kawo anan ba lalle suratul qamar ita ce sura ta 54 ar-rahman ita ce sura ta 55 in ka dauko lissafi daga sama a malai yake cewa suratul rahman idan nace malai ina nufin sayyid tantawi ba mala bakar mahmud gumi ba Allah ya musu rahama gaba daya yana fada cikin tafsirul wasit yace suratul rahman summiyat bi hadha al-ism an kirata da wannan suna ne lifti tahi ha bi hadha al-ism al-jalil saboda an bude ta da wannan sunan mai girma ar-rahman suna mai daraja suna mai albarka min asma'illahi al-husna daga cikin sunayen Allah mafiya kyau yace wa qad waradat tasmiyatuha bi hadha al-ism hakika kiranta da wannan suna cewa sunan da suratul rahman yazo fil hadith a cikin hadisi alladhi akhrajahu at-tirmidhi wanda imamu at-tirmidhi ya ruwaito an abdul an jabir ibn abdullah daga jabir dan abdullah Allah ya kara masa yadda jabir dan abdullah babban sahabi ne wanda na sha baku labarin shi a lokuta daban-daban ko kwanaki mun yi maganar shi anan ko a tafsirin dare na manta cikin biyu wanda nake cewa shi jabir din mahaifinsa abdullah dukansu musulmai ne kuma mutanen madina manzo Allah fa sallallahu alaihi wasallam yace babu wani mutumin da ya mutu Allah yayi magana da shi babu tafinta babu dan tsakiya kai tsaye sai abdullah baban jabir ina fata an gani lokacin da baban sai rasu Allah kai tsaye magana da shi ba tare da an sa malaika jibril la tsake ba Allah ya ce da shi ku tambaye shi me yake bukata yace shi inda akwai abin da yake bukata da a bashi daman ya koma duniya ya ba mutane labari irin ni'imar da suka samu daga wannan a dawo da shi ina fata an gane saboda ni'imar da yaje ga Allah ya tana da shi wata ran annabi yana tafiya a cikin madina sai ya ga na'am wata ran yana tafiya a cikin garin madina annabi sai ga jabir yana zaune yayi tagumi yana cikin damuwa yace me ke damunka yace kin kana tunanin babanka ne fa babu wanda ya mutu Allah ya magana da shi kai tsaye babu tafin da sai babanka daga nan duk damuwar ma sai ta tafi kawai ko ba haka ba a ce mahaifinka ko mahaifiyarki ta rasu ko ya rasu a ce miki ai yana aljanna har Allah ya yi magana da shi zafin ciwon ba sai kin ji fita haka ne ko ba haka ba ko kaninki ko wanki ko mijinki ko matarka ko dan uwanka ka ji an ce ai da ya rasu nan ga irin halin da ya shiga na ni'ima da karama da daraja da Allah ya daga shi sai ka ji damuwar mutuwar mata ta fita. To shine Jabir dan Abdullahi daren da baban shi zai rasu ya bashi labari yace za mu tafi yakin Uhud. Ina jin cewa in naje kaman bazan dawo ba. Yace ga wasiya kai min kaza kai min kaza kai min kaza. To kuma yana daga cikin farkon waɗanda aka kashe su ana fara yakin. To shi Jabir dan Abdullahi yana cikin sahabbai guda bakwai da suka fi kowa ruwaito hadisi da yawa cikin sahabbai. To Jabir yake cewa kharaja Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi, manzon Allah ya fito ainihin a wurin sahabban shi, kamar sahabban shi suna zaune Annabi sai ya zo ya fito daga cikin gida ya same su sun taru suna jiran shi. Kamar yadda al'ada da masu kan zo su zauna don Annabi karantar da su, wani lokaci kuma a zauna ma a yi hira. Annabi yakan zauna cikin sahabbai ya yi hira da su ya saurare su, mai matsala ya zo ya faɗa, mai damuwa ya zo ya faɗa, Annabi ya saurari kowa, irin shugabancin Annabi kenan sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda kuma ake mana yanzu ko Allah Musa. To Annabi shugaba ne wanda kofar shi a buɗe, kowa zai zo wurin shi, da yaro da babba da tsoho da talaka da mai kuɗi da mai mulki da Balarabe da wanda ba Balarabe ba, kowa a duk lokacin da ya zo kuma zai saurare shi. In ya zo da matsala kuma sai an warware ta, haka Annabi yake. To da ya fito wurin sahabbai faqara alaihim suratul rahman, sai karanta musu suratul rahman min awwaliha ila akhiriha, tun daga farkon ta har ƙarshe Annabi ya karanta wa sahabbai. Fa sakatu, suka yi shiru suna sauraron Annabi. Annabi na karatu, sahabbai suna sauraron shi. Ana ta ar-rahman har aka zo fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, saboda sun zo hasau 30 da wani abu a cikin wannan sura kamar da zamu karanta. To shine Annabi fa qala, sai ya ce laqad qara'tuha 'alal jinni, yanda na karanta muku ar-rahman din nan inda kuka taro kuna saurara, haka na je aljanu wa suka taro na karanta musu. To shi Annabi mutane da aljanu ne, Annabi zai shiga jeji wurin aljanu ya je musu wa'azi su taro ana kabbara, sai dai babu mai jan baki ba. Ya taba tafiya shi da Abu Huraira, Allah kara masa yadda, yace Annabi ya kira ni yace in zo na raka shi wani gu, muna tafiya yana ga yayin hanyar jeji mun fita a Madina, muka yi tafiya har muka je wani wuri a cikin jeji. Annabi ya ce ta Abu Huraira ka tsaya anan, daga nan karka kara gaba, an zo bakin boda za mu shiga kasan aljanu, amma kai ka tsaya anan. Abu Huraira ya ce na tsaya, Annabi ya kara gaba, yace tun ina kallon shi har Annabi ya bace ya zama na daina ganin shi, yace Annabi jima bai dawo ba. A lokacin da Annabi ya dawo bayan tsawon lokaci, shi ne ke ba Abu Huraira labari, yace ana kaiwa aljanu ziyara ne, su ma na ji na karantar da su, masu tambaya su rubuto. Ina fata an gane duk wannan yana nuna maka darajar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. To shi ne yace ya karanta wa aljanu suratul rahman irin yanda ya karanta wa mutane, sai Annabi ya ce amma fa kanu ahsana mardudan minkum, aljanu ka sun fi ku ma bani amsa. Da naje ina karanta musu ar-rahman, abinda aljanu suka yi yafi abinda ku sahabban nan kuka yi, sai Annabi ce kuntu, na kasance lokacin da naje wurin aljanu kullama ataitu ala qaulihi ta'ala, duk lokacin da nake karanta ar-rahman da nazo wajen fadin Allah fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, wacce ce daga cikin ni'imar ubangiji ni'imomin da Allah ya muku, tukazzibani kuke karyatawa kai mutun da aljan, domin kalmar tukazzibani yana nuna abu guda biyu. Ina fata an gane, domin an ce yukazzibu ɗaya kenan, amma yukazzibani biyu, yukazzibuna daga uku abin da ya sama. To da aka ce yukazzibani ya nuna abu biyu, to wannan waye da waye, shine aka ce mutun da aljan. Dan Allah ce khalaqal insana min salsalin kal fakhar, yace wa khalaqal janna min marjin min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. To Annabi yace duk lokacin da na karanta wannan qalu, sai aljanu su ce ولا بشيء من نعمك يا ربنا نكذب يا أبنجي بابو دايا daga cikin ni'iman da ka mana muna karaitawa babu wata ni'imar da ka mana babba ce ko karama da muke karaitawa falakal hamdu dukkanin yabo da godiya tabbata a gare ka ya Allah duk lokacin da annabi ya karanta wannan ayan aljannu su fadi wannan to ce ya Allah ba ma karaita komai muna gaskata ka mun gode maka bisa ni'imomin da ka mana to anan annabi ya ga ya sahabbai wannan ya nuna musu cewa lalle a cikin aljanu akwai musulmai masu imani amma fa mu sani babu alaka tsakanin mutum da aljani kun gano wannan abin da kyau shi yasa duk inda annabi ke zuwa wa'azin ma bai tafi da sahabbai har wurin aljanun ba haka ne ko ba haka ba sai dai je shi kadai magana da su to shi yasa alaka tsakanin mutum da aljan babu ita an fance wannan abin da kyau hasali ma haramun ne dan waɗanda suke kula alaka da mutanen galibin su ko fasikai ne ko azzalumai ne wanda za su dora ka akan hanya mara kyau ko na cutarwa ko su kawo maka wasu sharuɗa muna so a mana abu kaza ko a mana abu kaza duk wannan bai halatta ba to wannan sura suratul rahman sura ce makkiya an saukar da wannan suran kafin hijira kamar yadda jamhurus sahaba dukkan sahabbai da tabi'ai suka fada imam al-qurtubi Allah ya kara masa rahama yace an rubaito daga Abdullahi daga Urwatu dan Zubair kale yace awwalu man jahara bil qur'ani bi makka ba'da an-nabi Abdullahi bin Mas'ud a cikin garin makka farko wanda ya fara karanta qur'ani kowa ya ji bayan annabi shine Abdullahi dan Mas'ud annabi yakan karanta qur'ani kafare su ji amma sahabbai baka isa ba kowa yana tsoro dan sai aka sheka ko karatun sallah ba kai saka daga murya ba haka ake zaune a makka to wata rana wazalika anna sahabata kalu sai sahabbai suka ce ma sami'at quraishun hadhal qur'an yujharu bihi qattun quraisha wannan na makka basu taba jin an bayyana musu karatun qur'ani ba daga wajen daya daga cikin musu sai daga wurin annabi fa min rajulin yasma'uhum iyyahu wa za a samu a cikin sahabban nan yayi karfin hali yaje karanta qur'ani a bayyana a cikin garin makka ya daga murya fa qala ibn mas'ud ana abdullahi dan mas'ud yace ni ne ni zan iya zan je na karanta musu qur'ani kowa yaji fa qalu sai sahabbai suka ce nakhsha alayka wallahi muna ji maka tsoro za su iya illata ka inna nuridu rajulan lahu ashira yamna'unahu muna buƙatar mutumin da a makka yana da dangi da yawa dangi za su bashi kariya saboda su a ɗabi'ansu idan kai dan dangi ne ana tsoron taba ka saboda kowa sai ya taso da makami a yaki yace amma ka Abdullahi dan Mas'ud baka da wannan yawan dangin a makka fa aba shi kuma yace wallahi sai yayi ko za a kashe shi thumma qama inda al-maqam sai je cikin ɗakin Ka'aba cikin masallacin Ka'aba wurin maqamu Ibrahim yaje tsaya fa qala sai ce bismillahir rahmanir rahim ar-rahman 'allama al-qur'an ya fara karatu da karfi thumma tamada rafi'an biha sautahu ya ci gaba da karatu kuma ya daga sautin shi ya daga murya wa quraishin fi anjiyatiha su quraishawa kuma manyan manyan kafiran makka sun taru a wurin da suke zama a cikin masallacin Ka'aba tun lokacin masallacin ba karkashin musulmai yake ba su suke iko da shi da suka ji wannan karatun fata'ammalu suka saurara sosai suka nitsu suka kula wa qalu suka ce ma yaqulu ibnu ummi abdin Abdullahi dan Mas'ud me yake faɗa ne kan tun sun gane shi mun ji hada gabur ya haka yana ta magana qalu sai wasu a ce suka ce huwa yaqulu alladhi yaz'umu muhammadun annahu unzila alayhi ai wannan abun da muhammadu ke cewa an masa wahayi an saukar masa shine abin da dan Mas'ud yake karantawa aka ce to aje a kamo shi aka kama shi thumma darabuhu suka masa duka hatta atharu fi waji ha suka ji masa ciwo a fuska suka masa duka ba dan kadan ba wa hadha dalilun ala annaha makkiya wannan ya nuna cewa lallai wannan sura a makka aka saukar da ita yana cikin tafsirin qurtubi irin wannan ɗabi'ar na sahabbai na zuwa daga murya a wurin kafirai ajiyar da su Qur'ani ko kalmar shahada ta faru da Abu Zar al-Ghifari. Shi Abu Zar al-Ghifari shi ba dan Makka bane ma gaba daya, dan kasan Yemen ne. Ya shigo cikin Makka a lokacin kana tsoro ma a ganka da musulmi kuna tafiya tare, sai aka kashe ka. Da yazo shi cikin garin Makka yana tafiya yana tafiya, sai ya tambayi wani ya za a nuna mishi wani daga cikin waɗanda suka musulunta, shi ba kone ya taho ne daga ainihin ƙasan Yemen, yana so ya je wurin Muhammadu ya musulunta alaihi salatu wassalam. Sai ya sa wanda yake tambayan sayyidina Aliyu ne, kaga ya sa ko to in banda gangancin ya je tambaya Abu Jahil ba, ai sai a kashe shi. To sai ya sa ya tambayi sayyidina Ali, sayyidina Ali ce to abinda za a yi shine yanzu ka gani an san ne a Makka ba wanda ya sai taba ni, to ni kanin manzon Allah ne, iyayen mu ne manya a garin nan, amma kai ba ko ne, yanzu da an ga muna tafiya tare ma an san kai ba dan gari bane ba, za a ce ga wani sabo ya zo zai shiga a kamo shi. To abinda za zan na tafiya kana bi ni a baya, amma kare zamu kana kusa da ni. Idan muna cikin tafiya in ga na dan maka nisa, zan tsaya kamar ina gyara takalmina har sai ka zo ka wuce ni, ko kallo na karkai kai ma in kai nisa ya ka dan tsaya kamar kana wani abu na zo na wuce ka, da haka har za mu je gidan Annabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kuma haka akai, sayyidina Ali yana tafiya, Abu Dharr al-Ghifari yana bi shi a baya, har suka je gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya fito daga ina yace nazo daga kasan Yemen daga kabilan Gifara, me ya kawo ka nazo ne na musulunta? Duk da sayyidina Ali sai ne kashi gidan shi ma zauna kwana uku kafin ya samu gulin din shi zuwa wurin Annabi. Annabi ya bashi kalmar shahada ya musulunta. To shine sai ya ce to tunda ya musulunta yana so ya je dakin Ka'aba ya je furta kalmar shahada da ƙarfi a cikin kafirai. Aka ce a karka kuskura kai wannan abu, dan wannan abu in kai ka jefa rayuwanka cikin hazari. Yace ba komai. Haka ya zaga ya je dakin Ka'aba, sai da ya bari da yamma a lokacin da duk manyan kafiran Makka suna zaune, su Abu Jahalin, su Walid bin Mugira, su Abu Sufyan kafin ya musulunta, duk wani wanda yake jin shi gwana ne a Makka yana wurin, yaje kawai ya danna kalmar shahada da ƙarfi. Aka ce waye ne? Aka ce wani bako ne. Aka ce a kamo shi. Da aka masa duka sai da ya suma, suka wurgar da shi a wurin. Haka ya kwana sai can cikin dare irin lokacin sanjin asuba din nan sai ya farka. Da ya farka sai lallaba ya lallaba ya koma gidan Annabi alaihi salatu wassalam. Aka masa jinya ya warke. Da ya warke sai ya ce zan ƙara komawa. Haka kuma ya ƙara koma, suka sake masa duka irin wanda suka mishi a farko, sai da ya ƙara suma. Ya farfado cikin dare sake komawa, aka masa jinya tsawon kwanaki ya samu lafiya, sai ya ce zan ƙara komawa. Aka ce kar ya koma, to ba a sani lokacin da yake sinikin sai ya gudu. Ya je sake furta kalmar shahada cikin Ka'aba, suka sake masa duka karo na uku. Da ya dawo Annabi ya ce ka ga malam bako ka tattara ka koma gare mu, mu nan ba haka ake ba, ba mu yi ƙarfin da muke bayyana abubuwan mu a fili ba. To da ya koma sai ya tafi ya je na tawazi kuma a garin su, sai zama ana ta musulunta. Annabi ya ce da ma kar ka dawo sai ka ji labarin mun yi ƙarfi. To bai tashi dawowa ba, har sai da ya ji labarin Annabi ya bar Makka an koma Madina an je musulunci ya yi ƙarfi. Yanzu Annabi ya mafi ƙarfin kafiran Makka. Bai tashi dawowa, to dama manyan ƙabilu guda biyu ne a ƙasan Yemen. Akwai ƙabilan ainihin Banu Ghifar, akwai ƙabilan Banu Salama. To sai ya taho Madina, duk waɗanda suka musulunta ba wanda ya bari, rundunar mutane ya ebo. Ana zaune a Madina da yamma sai a ga alamun ƙura na tashi a wajen gari. To in ka ga wannan dama, in ma ko mahara za su kawo hari ko kuma ayarin waɗansu dabbobi ko raƙuma suna wucewa, kamar dai idan dabbobi na wucewa a jeji ka ga ƙura na tashi, ai kun gane ko? To haka sai aka hango irin wannan ƙura a wajen Madina. sai sahabbai hankalinsu ya tashi suka tsori shi suka ce to ko dai hari za a kawo musu a Madina da annabi ya kalli Qur'an alaihi salatu wassalam yace ku kwantar da hankalin ku wannan ba yaki bane ba wannan Abu Zarr Ghifar ne ke tahowa daga kasan Yemen da mutane wai ba annabi labari Allah ya sanar da shi ko ba haka ba ana cikin haka kuma sai ga tawagan mutane suna ta shigowa Madina da suka zo kofar gidan annabi nan wurin masallacin shi din nan yanzu Abu Zarr Ghifar yace to a rabu gida biyu duk wanda ya san shi kabilan kaza ne ya koma gefen nan wanda ya san kabilan kaza ne shi ma koma gefen nan dukan su larabawa ne amma kamar a ce ma kanawa da katsinawa misali an gane ko ba wai dan yaren su daban-daban bane ba bambancin gidaje to shine sai yace wa annabi alaihi salatu wassalam yace waɗannan sunan su Banu Gifara kabilan Gifara su kuma wannan sunan su kabilan Salama duk sun musulunta gaba daya yace a tunda na koma banda wa'azi banda aiki tunda nan maka ku dukan mutane ake da na koma gare mu ba wanda yake yace duk a hannuna suka musulunta annabi ya farin ciki yace to ku kabilan Salama salamullahi alaikum amincin Allah tabbata akan ku yace ko kuma kabilan Gifara gafaran Allah ya tabbata akan ku kaga wahayi kenan sai dauki sunan yaren nasu ya musu addu'a da shi tunda ku Gifara gafarallahu lakum suka yi farin ciki shine malamai suka a cikin biyun nan addu'an wayefi na'am gafara to amincin Allah ba domin in aka shiga aljanna abinda Allah zai ce salamu alaikum bima sabartum fani'ma ubaddar salamu alaikum tibtum fadkhuluha khalidin amma kuma kashi kullu annabi na allahumma ghafir lana rabbi ghafirli an gane ko aka ce addu'an duka kowanne zai aiki akan kowanne baka samu salama sai Allah ya gafarta maka an gane ko sannan duk inda ka samu gafara ka samu salama annabi ya amfani da sunan su ne ya addu'a amma duka ya shafi kowa duk wanda ya samu gafaran Allah ya samu amincin Allah wanda ya samu amincin Allah kuma Allah ma ya gafarta mishi na'am to saboda haka zamu shiga cikin wannan sura kai tsaye suratul rahman sannan suratul rahman kamar da muka faɗa da ittifaqin malamai sura ce makkiya tana da kuma ayoyi 78 a qira'an hijaz tana da ayoyi 76 a qira'an basiriyun wannan shine kadan daga cikin abin da shafi wannan sura Allah ya ba mu ikon karanta daidai da kuma aiki da daidai mai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitani
subhanahu wata'ala ya bude wannan suran da ar-rahman ar-rahman ala wazni fa'alan siga ce ta mubalaga bi ma'ana mai rahama wanda rahaman Allah ta cika ta tumbatsa shine ma'ana ar-rahman ina fata an gane a kuma su fassara shi da ar-rahman majikan mu ne a lahira ko ar-rahim kuma wane ne Ar-Rahman mai jinkan mai kyauta a duniya shukran Ar-Rahim shine mai jinkan mu ne a lahira to kalmar Ar-Rahman wato rahamar Allah ce wacce take da fadi fadinta ya ga mai kowa da komai Allah ya ce Allah ya halicci rahama ya kasa ta kashi 100 sai ya dauko guda da ya kawo duniya 99 da suna aljanna aji ina fata an gane yace a cikin wannan rahama kwaya ɗayan da Allah ya aiko duniya a cikin ta ne duk abin da ke faruwa na jin kai da tausayi ke faruwa hatta tausayin uwa da danta yana cikin wannan kwaya ɗayan an gane ko 99 suna ina suna aljanna Allah ya kai mu to Allah ya kira kanshi da Ar-Rahman Ar-Rahman suna ne na Allah na daga cikin sufan Allah kuma Ar-Rahma rahaman kanta suffa ce ta Allah Ar-Rahman din kuma suna ne na Allah rahaman Allah ta sa muke shakan iskan da ke kadawa rahaman Allah ta sa muke samu ruwan sama rahaman Allah ta sa muke tona kasa ayi bohol ko rijiya a samu ruwa rahaman Allah ta sa muka ni shuka tsiro ya fito sirrai su fito wanda ma ba mu shuka ba a cikin rahaman Allah ne muke tausayin junanmu ka ji kana jin tausayin mutum ko kana jin tausayin dabba ko kana jin duk wani tausayi to a cikin wannan rahama kwaya ɗaya da Allah ya kawo duniya ne to wannan rahamar ta Allah Allah ya faɗa yake cewa wa katub lana fi hadhihi dunya hasana wa fil akhirah inna huduna ilayk qala azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kull shay rahaman Allah ta mamaye komai ta yalwaci komai kafiran makka a lokacin da annabi yace da su ku yi sujjada ga Ar-Rahman Allah ce wa zaqila lahum musjidu lir-rahman qalu wa man rahman ana sujudu lima ta'muruna wa zadahum nufura da Allah yace kafiran makka ku dinga sujjada ga Ar-Rahman ku bar yin sujjada ga gumaka sai suka ce wai Ar-Rahman ku musa wani Ar-Rahman ba shine Allah ya ba su amsa ana yace Ar-Rahman Ar-Rahman nan shine mai rahama mai jin kai wanda da wannan rahaman ake rayuwa a duniya da wannan rahaman ne dabbobi suke hakuri ba su attacking din mu ina fata an gane kaga mutum daya ya sa shanu dubu yana kora su in ba hore wa Allah ba ya isa bujimi guda ɗaya in ya rikice a unguwa ba gudu ake ba in ya tsinke a sallah ina ko ba haka bane ba to amma rahaman Allah ta sa sai kai controlling dabbobi dewa Allah ya ce yana daga cikin sunan shi Ar-Rahman Allama al-Qur'an ya sananta al-Qur'ani lafazin allama fi'ili ne wanda yake ta'addi da maf'ulun bihi guda biyu Allama al-Qur'an ya sananta al-Qur'ani to waye sanar wasu malamai suka ce ya sananta mala'ika Jibrilu wasu suka ce manzon Allah maganganu dai kala kala amma tabbas allama al-qur'ana zai dauki allama muhammadan al-qur'an ko allama jibril al-qur'an ko allama al-insan al-qur'ana ya sanar da dan adam al-qur'ani ko ya sanar da manzon Allah al-qur'ani ko ya sanar da malaika jibril al-qur'ani saboda ai qur'anin malaika jibril ake fara gayawa shi kuma yazo gaya manzon Allah annabi kuma ya gaya sahabbai haka ne ko to shine allama al-qur'an ya sanar da al-qur'ani sai ce khalaqal insana ya halicci mutum to kaga anan wani abun mamaki game da Allah subhanahu wataala da sai a ce Ar-Rahman khalaqal insana kuma allama al-Qur'ana dan sai an halicci mutum a sanar da shi Qur'ani ko ba haka ba sai aka fara sanar da Qur'ani kafin a faɗi halittar mutum saboda me malamai suka ce saboda Allah ya nuna mutum girman ni'im musulunci ne ba shi sai aka fara gabatar da Qur'ani da ilimin Qur'ani da Allah ya ba wa dan adam kafin a faɗi ma halittar dan adam ai kana sanin ilimin ne bayan an halicce ka to ya kamata a fara kawo abin da ya fara zuwa ne kafin wanda biyu baya to sai Allah ya fara kawo na biyu ilimin Qur'ani saboda muhimmancin shi saboda darajar shi saboda girman ni'iman da ke cikin Allah ya halicce ka musulmi babu ni'ima sama da ni'imar musulunci to Allah ce khalaqal insana ya halicci mutum da halitta kuma mafi kyawun halitta duk cikin halittu babu wanda ya kai dan adam kyau kuma ka kalla da kyau ka san dai kafi dabbobi kyau haka ne ko ba haka ba kuma ko ba ka ga aljani ba ka san kafi aljani kyau to dan adam shine halitta mafi kyau da Allah ya halitta shine yake cewa khalaqal insana yace laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim ya halicci mutum a halitta mafi kyawun halitta mafi kyawun tsari to khalaqal insana ya halicci mutum sannan kuma allamahul bayan sai sanar da dan adam din bayani bi ma'ana ya bashi ilimin magana ya bashi ilimin rubutu ya bashi ilimin lugatul ishara magana ko da ido ko da hannu ko da kai ko duk abin da zakai a fahimci wani sako yana cikin albayan duk wai ba wa dan adam wannan Allah subhanahu wataala to aka ce allamahul bayan ya sanar da dan adam bayani ana abin da ake nufi albayan magana da harshe yana cikin albayan zakai bayani filla filla a fahince ka sannan kuma za a ce ai yayi bayanin komai a cikin takardan ko ba haka ba ya rubuta komai kenan to wannan shi ma sunan shi bayani to da bayanin harshe da bayanin rubutu wanne ne Malam Usman ya ce rubutu Malam Musa da harshe da rubutu wanne ne fi yawanci da ka tambaye mutum sai ya ce maka harshe amma rubutu yafi harshe an gane ko saboda bayanin da aka yi a harshe take zai wuce amma abin da aka rubuta sai shekarar miliyan bai bace ba Qur'ani ba rubuta shi aka yi ba da dillin tarafin ilimin duniya rubuta aka yi shi yasa yanzu ka dauko littafin da Malam Mamud Gumi ya rubuta za ka karanta lafiya kalau amma ka dauko kasar din shi tsoho sai ya ta kirakin kasusuwan su sussunke irin mai zare din nan idan ma CD ne ta kirakin ko ba haka ba to ba abin da kai rubutu ke sa ko duk abin da aka rubuta ya tabbata ba zai bace ba amma duk abin da kai jinsa aka yi da harshe ya shiga kunne a iya mantawa ina fata an gane wanda ji kuma zai iya mutuwa amma in ya rubuta ya aje har abadan awada abun yana nan to Allah sanar da dan adam rubutu ya sanar da shi bayani da harshe sannan ya sanar da shi kuma bayani ta hanyar maganar Qur'ani ta hanyar ishara akwai wanda zaka mishi magana da ido kuma ya san me kake nufi haka ne ko ba haka ba akwai wanda da ido zai baka umarni akwai wanda da ido zai hana ka abu kai ko yaro ne ma akwai yaro akwai kallon da in ka mishi ya san me kake nufi kallo ne na karkai ko barnan ko tafi to shine allamahul bayan wannan dun ni'ima ce da Allah ya mana kuma yake lissafa mana sai Allah ya ce ni
ash-shamsu wal qamaru bi hasban وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ
نعم وبنجي سبحانه وتعالى anan abinda na manta ban fada ba dan ganin daliban arabiya da Allah ci arrahman ina mubtada ne allamal qur'an khabar ne khalaqal insan shi ma khabar ne allamahul bayan duk khabar ne to akwai na balaga da qur'ani ke da shi musamman sunan Allah ke daukan wannan abu kaga Allah ya kawo kalma guda daya wato abinda ake cewa mubtada da khabar da larabci malamu su kasan mubtada da khabar ko shine a samu magana amma bata cika ba sai an ƙara wata to wannan ta farko ita ce muftada sannan ta biyu ita ce khabar kamar muftada farkon zance khabar ita ce ke cika labarin da aka fara misali kace Ibrahim sai kai shiru to me kake nufi ba wanda ya san me kake nufi amma sai kace yazo maganar ta fito ina fata an gane ko Ibrahim yayi bacci kaga yayi bacci shi ya fadi me kake nufi da sunan da ka kira to sai a ce Ibrahim mubtada yayi bacci shine khabar ko Ibrahim mubtada yazo shine khabar ko duk wani abu makamancin wannan ko a ce misali gida sai a ce mai kyau to kagan kace gida kai shiru baka bada labarin komai ba amma in kace mai kyau ya bada labarin gida ne an gano na abunda da zai fassara kalman da ka kawo na farko sannan dole kuma ya zama suna ne farkon abunda zaka kawo to kaga Allah ya ce arrahman kaga suna ne muftara kenan sai ya ce allamal qur'an kaga ya fadi menene ar-rahmanu da aka fada an ce kawai ar-rahmanu sai aka ce allama al-qur'an sannan kuma khalaqa al-insan ya halacci mutum ya sanar da qur'ani ya sanar da shi bayani kaga duk yana magana ar-rahman din ne shine khabar din shi sannan Allah ce qul huwallahu ahad kaga allahun nan muftada ne ahadun khabar ne sannan allahu samad khabar ne lam yalid wa lam yulad khabar ne wa lam yakul lahu kufuwan ahad shi ma khabar ne wannan ke nuna maka cewa qur'anin magana Allah ne malamai suka ce babu wanda ya sai rubuta littafi a cikin littafin kuma ita kiran sunan shi fiye da komai littafin ya zama abun sha'awa ce wannan ya rubuta littafi kuma yana ta ba mu labarin kanshi sai ga babu sha'awa ma a littafin to Allah shi ya littafin shi ne qur'anin kuma sunan shi ya ta ambato a ciki fiye da komai Allahu inna Allah yaqul ina fata an gane Allahu Allahu cikin qur'ani yayi yawa sannan kuma malami suka ce a cikin alqur'ani sai ka samu Allahu an kira shi sau da yawa a wuri daya kuma ma'anar ta zauna misali karshen ayatul daini cikin suratul baqara ayi idza tadayantum bidaini Allah ya ce wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli shay'in alim ina fata an gane to haka zakai ta ganin su yaquluna hadha min indillahi kuma huwa min indillahi wa yaquluna ala allahi alkaziba hun ya'lamuna to wannan yana cikin mu'jiza na alqur'ani mai girma Allah sai ya ce ash-shamsu rana wannan ranan da muke gani wal qamar da wata bi husban ai suna tafiya ne akan lissafi Allah ne yasa su yi tafiya suna tafiya ne kuma bi husbanin ai akan wani lissafi suke gudana wannan aljaru ne wal majrun wanda yake ta'alluki da wani abin da aka shafe ma'anar shi ash-shamsu wal qamaru yajriyani bi husban da rana da wata suna tafiya ne akan lissafi bi ma'ana tafiyar rana da wata ba da shi muke lissafi ba yau muna 23 ga Ramadan sallah sarwa kwana 7 haka ne ko kwana 7 ne ko 8 kai sarwa kwana 8 kwana 8 da azumi za mu yi azumi 30 ne insha Allah amin ya rabbi ga wata yar aljanna tace Allah ya sa wato abinda zai baka mamaki shine wani yace wai mallam dan Allah ku je na caza azumi 30 din nan mallam sai na ce to kai 29 kwaya ɗaya ne kawai zai gagara akwai ni ina tunawa a Lagos muka dinga rikici da shi an yi azumi 29 an yi magariba an yi insha an har karfe 9 ba ga wata ba ya dinga surutu wallahi ba a kyauta mana ba nace to waye ne bai kyauta ba Allah ne bai kawo watan ba mallan in kuna da hanya ku ga sultan a sanar da an ga watan nan wai da na matsa mishi wai shi damuwan shi wai ya gama shirye komai gobe sallah nace to waye ce ka shirye komai ai mun dauki niyan azumi ne da cewa za mu yi 30 ko 30 ba daya haka ne ko ba haka ba dan ka ce zaka yi azumin wata guda ba haka bane ba kuma idan muka duba fa a tsawon rayuwar mu in banda kusan dan wannan tsakanin ba amma san azumi 30 ba da an bai da shi 29 sai ka ce kalandar January ko abin nan ina fata an gane wanda baya canzawa to in aka ce za azumi 30 ka ce alhamdulillah Allah nake so mu kara lada kila guda ɗayan nan ma shi zai kai ka aljanna wallahi kuwa akan hakurin da kai na kwaya ɗayan nan Allah sai ya farin cike ce na gafarta maka amma sai mutum ya kushi yana ta surutu akwai wanda har zagin sultan yake akwai wanda yace wallahi ya kamata a canja sultan ko tun da yazo aka fara azumi 30 kuma idan kuka san matakan da ake dauka wajen ganin wata wallahi abin sai ya baka tsoro akwai lokacin da tsinci kaina cikin sanin yanda ake bada labarin ganin wata nace ni dai ko na gani bazan fada ba saboda wahalan da zaka sha idan kace ka ga watan fa ka gani da gaske sai akai ka wurin mai anguwa amma tambayoyi
akai ka wurin hakimi ta ma tambayoyi kai ka wurin sarki ha ba mala zaka ji da shan ruwa na da guda baki ko daga wurin dagaci zuwa wurin hakimi zuwa wurin sarki idan a wani kauye ne haka za dauko ka a mota ba a kawo ka wurin hakimi a local government ɗinku a dauko ka misali zuwa Gombe wurin babban sarki nan ma ga malamai ga fada suna zazzare ma ido ka ganye da gaske ga qur'ani karansa sannan fa su tabbatar ga malamai su ma tambayoyi kai rantsuwa ka gani sannan sarki ya buga fadan sultan yace an ga wata a Gombe abun yana da bala'in wahala amma mutun yana zaune a teburin mai shayi yace ƙarya ne ko a gidin bishiyan angonsu an gane ko kuma mun sha kai a mutane duk inda aka ce an ga wata din nan ko da ƙarya suke yi kai azumin ka yayi har a wurin Allah azumin ka yayi kun fahimci labarin da kyau to wallahi in sun ce sun gani din nan sun gani in sun ce ba a gani ba kar ka yadda wani malami ya ma ƙarya wai an ga wata a argungu kullun argungun na kebbin nan ni ban san me yasa ake ganin wata a wurin kullun ya sun ga wata haka shekaru biyu da ya wuce sultan ya sanar ba a ga wata ba duk manyan sarakuna suka amince da majalisar malami da aka samu wani malami a yamman nan wai an bugo masa waya daga kebbi an ga wata a argungu ya samu biyan shi wasu sallah washegari kuma suka yi sallah wannan wallahi ba musulunci bane ba babu wani malami da yake da iko yace wai almajirena ko mabiyan kungiya na ku yi sallah ibadan azumi ba na wata kungiya bane ba na musulmai ne gaba daya yanzu misali Sheikh Balalau a musulunci baki sai bai ce dan izalan Kaduna yi sallah bashi da wannan iko ko Sheikh Sani Yahaya Jingir yace dan izalan Jos yi sallah bashi da wannan right din ko a ce Khalifa Muhammadu Sunusi sarkin Kano ko a ce Sheikh Dan Rubuci yace yan Tijjaniya ku yi sallah bashi da wannan right din wani abu ne na musulmai gaba daya ba na dariqa bane ba na izala bane ba na yan salafiya bane ba na malaman makarantar allo bane ba na musulmai ne gaba daya in dai mun yadda duka mu musulmai ne to muna da shugaba ina fata an gane kuma a majalisar sultan din nan akwai yan dariqa da yan izala da yan kowa da kowa da su ake mitin din ba wasu aka ware su kadai ba don haka mu ji tsoron Allah kar wani malami ya ce miki waki sallah ki yadda in an ce an ga wata 29 alhamdulillahi ai sallah in sun ce ba a gani ba za a cika azumi wallahi mu yi hakuri mu sallama wa Allah Allah ne yake son mu da karin lada yanzu nake ce mu ko ta tara su yau da safi da ita aka fara azumi kila har ta yi kayan sallah ta yi wa yaranta Allah ya ce ba da ke za a yi sallah ba to sai azumi guda ɗaya ga gari mutum kawai huduban shedan ne Allah ya kiyaye to ash-shamsu wal qamaru da rana da wata bi husban suna tafiya ne akan lissafi Allah ke cewa wata fito ya fito wata ka bace ya bace rana ki fito rana ki buya yau asabar lahadi har kwana 7 din sati wata kwana 30 ko 30 ba daya bi husban lissafin Allah ne ke ba su umarni an fahimci na abin da kyau da wannan muke gane shekarunmu a cewa ne ya shekara 40 80 90 100 bi husban da wannan tafiyar rana ake ganewa in aka sa ranar aure da shi ake gane lissafi wani bugomin waya wayan sa auren su kuma iyayen su zo sun ce sun ko sun daga an ƙara wasu watanni saboda haka shi sun yi shawara da ita yarinyan wa za su je a daura musu aure saboda tsaban gaggawa ko malam ba a kyauta mana ba nace su da kai da amaryan ne kuke wannan magana yace kwarai ga tanan ma tana hansbiri tana jinka an gane ko nace in aka daura auren nan auren bai dauru ba an gane ko namiji yana da right ya rigima da iyayen shi ya je a daura masa aure ko ba sa so auren kuma ya dauru amma mace bata isa ba annabi ce duk macen da ta aurar da kanta ba da izinin waliyinta ba zinatai ba aure bane ba ko da rikici aka yi sai dai a tafi kotu alƙali ya kira iyayen a tattauna da su in an ga iyayen ne ba su da gaskiya to alƙali na da daman yace zai daura auren ko yace akai sarki ya daura auren kamar da yake a Kano Allah ji kan ado bayaro in akwai wannan rikici zai kira yarinyan da iyayen yace ya daura auren ku tashi ku tafi in ya san su ne ba su da gaskiya kenan ina fata an gane to amma ba ta wannan hanyar ba kawai ku je limamin wani masallaci ya daura aure auren bai dauro ba to a takace da bi husban dun lissafi yana faruwa ne da ainihin tafiyan wata da rana Allah ya ce wan najmu taurari wa shajaru da bishoyi yasjudani suna yi wa Allah sujjada wasu malamai suka ce annajimun nan ba taurari ake nufi ba ana nufin dukkanin tsirrai wanda ba sa tashi sama kaman wake ina fata an ga dai kaga kasa yake kwanciya irin su gyada suka biwa su gurji duk da abin nan ya fito zai yaduwa a kasa ba zai tashi ba suka ce shine annajimu shi yasa sai aka ce wa shajaru da tsirin da kuma yake tashi ya mike ina fata an gane akwai malaman da suka fassara shi a haka dukkan su biyu yasjudani suna yi wa Allah sujjada to anan hikiman ka wannan maganan shine da mu mutane da tsirrai suwa suka fi yawa a tsirrai sun fi mu yawa ko ba haka ba bishiyoyi da ke jeji ba su fi mutane yawa ba domin in ka tashi misali daga liji kana zuwa tumfuri ba gombe ta kare ba to daga gombe zuwa bauchi bishiya miliyan nawa za ka wuce miliyan nawa haka ne ko ba haka ba to yawan tsirrai sun ninninka yawan mutane idan akwai mutum biliyan daya to akwai bishiya ta kai trillion to sai Allah ya ce ku sani fa da tsirrai waɗanda suke yaduwa a ƙasa da tsirrai da suke mikewa su su yi tsayi duk suna min sujjada dan adam in baka yi ba ma ya rage naka shine ma'anar abu kar ka dauka sujjadan da kake Allah na karuwa da shi kai kake karuwa an gane ko ibadan da muke wa Allah mu ne zamu karu da shi Allah ba zai karu da komai cikin ibadan ba hasali ma idan muka dai sai mana 10 in muka dai mana 700 Allah ya ce wan najm wa shajaru yasjudan was samaa sannan sama rafa'aha ubangiji ya dauka ya daukaka ta ya daga gininta ta mana rufa wa wada'a almizan sannan kuma Allah ya aje skeli ya aje ma'auni sai ce Allah ta tsagau fil mizan kar ku ketare iyaka a wajen ma'auni anan malamai suka ce Allah ya ce ya aje ma'auni wa wada'a almizan sai ce Allah ta tsagau kar ku ketare iyaka na'am fil mizan a cikin sha'anin ma'auni sai ce waqimul wazna ka karanta shi ko waqimul wazna bil qisti ku tsai da ma'auni da adalci wala tukhsirul mizan kar ku tawaye ma'auni Allah na tamemeta cewa waqimul wazna bil qisti ku tsai da ma'auni bisa adalci wala tukhsirul mizan kar ku tawaye ma'auni ma'auni ya kasu kashi kashi akwai ma'auni na skeli an san skeli wanda yake aiki da numbers sannan kuma akwai na irin gidajen mai to kowanne haramun ne a yi zalunci amma abinda zai baka mamaki fa yanzu idan ka je kasashen duniya kana yawo duk wanda ke tafiye tafiye ba inda ake awu iba go kwano daya a zuba kwano biyu basu ma san wannan abun ba suna amfani da skeli saboda babu abinda zai baka cikakken abu yanda yake kamar skeli ina fata an gane amma wajen awu za a iya samun matsala kwano daya da ka zuba kila ba zai kai kwano na biyu yawa kila na biyu yafi na daya yawa tunda ba kirgawa kake ba kawai zubawa ne to skeli shine yake da cikakken adalci da ma kun san matsalan a Najeriya skelin ma yanzu ana settings din shi sai a seta yanda zai rage haka gidajen mai sai a ce maka akwai gidan mai mai lita mai kyau akwai mai lita mara kyau ba fa bature ne lita mara kyau ba mu muke canja abu wajen settings sai ka je gidan mai zaka sha mai sai a ce ka je famfo na 7 litan shi yafi kyau kuma duk gidan mai ne guda daya yan acaba da yan keke na fef sun san wani lita ne mai kyau da yan taxi misali da ma ma'aikatan gidan mai to duka wannan haramun ne yana cikin tawaye ma'auni duk abu in ya zama skeli ne ko lita ko menene Allah ya ce waqimul wazna bil qisti ku tsai da ainihin ma'auni da adalci wala tukhsirul mizan haka wurin auna kwano Allah ya ce wailu lil mutaffifin narkon azaba ta tabbata ga masu tawayewa masu tawaye ma'auni kaga mutum in zai yana au haka yake kawai ka san wannan ba gaskiya bane ba za a ce maka maka je shagon wane awun shi na da kyau shagon wane awun shi bai da kyau to ni irin musulunci muke kalli masu sai da gyada gongomin sai a bubbuga kasa sai dan zurma ciki to dan Allah gyada kwaya nawa za ta ragu bai wuce kwaya biyar ko goma ba kuma ta kai mutun jahannama haka masu sai da dankali ko masu sai da gwaza a zuba kanana a kasa manya a sama in za kai ka gauraya su a gani amma sai an juye ka ga kasan ashe duk kanana yana cikin tawaye ma'auni shi yasa ga mutun ya shekara 20 yana sai da gwaza Allah ba zai bar shi albarka bai ko yana sai da dankali saboda cutan mutane da yake Allah ba zai sa albarka a ciki ba akwai wani zaka ga tunda ka tashi kana dan yaro ka san shi yana wannan abu to rashin gaskiyan da yake ne Allah ya cire albarka a ciki ko mai sai da doya ko mai sai da abu kaza ko tela haka teloli masu cinye yadin mutane ko masu cinye atamfa ki saule shi ki mai tsada tela ko kuma teliya haka ne ko ta cinye miki yadi haka masu sai da yadin ma wajen aunawan akwai wanda suke cutar mutum da tab to duka Allah ya ce wa qimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan ya yace ya aje ku aje ku tsaye da ma'auni bisa adalci kar ku kuskure ku tawaye ma'auni saboda lokaci anan za mu tsaya sai Allah ya kai mu gobe ko ko jibi insha Allah sai Allah ya kai mu jibi akwai Malam Musa Khalid da zai kawo ziyara gobe wannan shi zai karatu anan a daidai lokacin tafsirin mu insha Allah saboda haka sai jibi za mu ci gaba ba mu san ko mu rufe tafsirin jibi Malam Usman ko akai shi zuwa Asabar akai 25 ran Alhamis ne 27 kuma ran Asabar ne ba ma so mu rufe ran Juma'a mun bi so ko kafin Juma'a ko bayan Juma'a to za mu gani cikin biyu ko Asabar ko Lahadi ko Alhamis to kila saboda mu samu mu dan matsa ko mu karasa suran ko in ba mu karasa ba kuma sai Allah ya kai mu to insha Allah dai gobe kamar da na faɗa Malam Musa Khalid zai kawo ziyara a shi zai muna nasiha anan daga karfe 10 har zuwa 11 insha Allah abinda muka karanta na dai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah man afwa ya Allah ka taimake mu ka sanya albarka cikin rayuwar mu ka biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ka kara musu lafiya da imani da wadata Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم